This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Amurka Amurka ke sauraro kan mita 25.31 sai mita 41 sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radion amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Far'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi. Ga kanun labarai.
To, barkanmu da tashi. Waɗanda suke sun warke daga cutar Ebola a garin kasar Saliyo sun koka game da cewa ba su samu isasshen taimakon da aka yi musu domin tada komada daga ciwon da suka samu. Pakistan ta shirya karɓar bakuncin zaman tattaunawar hanyar kawo zaman lafiya tsakanin ta da abokiyar karawarta ta Afghanistan. Dubban mutane ne suka taru yau Lahadi a birnin Paris na kasar Faransa domin tunawa da bakin cikin hare-haren da 'yan bindiga suka kai masu ikirarin jihadi.
To, a cikin taskar rahotanninmu kuma a bayan labarai za mu garzaya yawun da babban birnin Kamaru inda aka yi aron gama tsakanin 'yan sanda da wasu Hausawa bayan da 'yan sandan suka harba wani matashi. A jihar Bayelsa har yanzu ana jiran sakamakon zaben gwamnan jihar inda ake wato dakon sakamakon karamar hukuma guda ɗaya. Daga jihar Taraba dubban mutanen da tashin hankali ya raba su da gidajensu sun koka kan yadda aka yi watsi da su. Grace tana tafi da shirinta na bishara, yanzu kuwa ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran da fatan mun wuni lafiya. Watanni biyu kenan da aka tabbatar da kasar Saliyo a matsayin wacce ta dakile cutar Ebola mai kisa. To, sai dai mafi yawancin waɗanda suka warke daga cutar sun koka game da cewa ba sa samun isasshen taimakon da suka kamata su samu domin tada komadar rayuwarsu kamar yadda aka musu alkawari. Jama'ar sun koka ne a lokacin da suka yi taron su na kungiyar waɗanda suka kubuta daga cutar Ebola tare da suka yi taron a cikin Freetown babban birnin kasar. Duk da wannan koke-koke nasu sun nuna cewa gwamnati bata cika alkawari ba. Hasafi da aka saba basu ya hada da buhun shinkafa ɗaya da katifar kwana da wasu kuɗi da darajarsu ta kai dala Amurka 70. To, amma inda matsalar take kamar yadda ma'aikatar kula da daidaiton mata da yara ta ce, sun ce hakika ya kamata a basu wannan taimako. To, amma hukumar da take yaki da ita cutar ta Ebola ba su gabatar musu da sunayen jama'ar da suka warke daga cutar a kan lokaci ba. Kasar Pakistan ta shirya karɓar bakuncin zaman tattaunawar zaman lafiyar da ya kamata a samu tsakaninta da Afghanistan ta fuskoki hudu na abubuwa da suka shafi rayuwarsu. Tattaunawar da za ta hada da ita Afghanistan da kasar Sin da kuma Amurka wanda kusan su ne masu shiga tsakani. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan Ahmad Shakib Magsani ya faɗa a jiya Asabar cewa wakilan tattaunawar za su yi taron ne a Islamabad babban birnin na Pakistan inda za su tattauna matakan da ya kamata a bi domin samun zaman lafiya. An amince za a yi tattaunawar ne a lokacin da shugaban sojojin Pakistan Janar Rahil Sharif ya ziyarci birnin Kabul a watan Disambar shekarar 2015 da ta gabata. An yarda da cewa Pakistan na iya fadawa cikin waɗanda ya kamata su zauna lafiya da 'yan uwansu na Afghanistan. Haka kuma ƙasashen guda biyu sun sha zargin junansu da cewa suna marawa juna baya ko kuma 'yan Taliban baya a yakin da suke yi. Ƙasashen biyu sun sha fada da junansu wanda ake ta ƙoƙarin daidaita tsakaninsu. Ana kyautata shugaban Taliban ne zai zauna a tsakanin garuruwan Quetta da Peshawar akan iyakar ƙasashen na Pakistan da Afghanistan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dubban mutane ne suka taru yau Lahadi a birnin Paris na kasar Faransa don tunawa da bakin cikin harin da ƴan bindigar nan masu ikirarin jihadi suka kai akan mujallar nan ta Charlie Hebdo da ta yi batanci ga musulmi da kuma harin da aka kai akan wata kasuwar Yahudawa ta saida kayan masarufi har mutane 17 suka mutu. Wannan taron jimamin na yau ya kuma tuna da harin nan na baya-baya da aka kai a watan Nuwambar da ya wuce wanda aka kashe mutane da dama a cikin birnin na Faransa tun lokacin da kasar ta sanya dokar ta baci a birnin sannan kuma ta kulle wasu masallatai guda uku da ake zargin suna cusawa mabiyan su tsatsauran ra'ayin addini. Shugaban kasar Faransa wato François Hollande da mai garin ta Paris Anne Hidalgo sun ziyarci wannan taro na jimami da aka yi an dai ta aje furanni aka kuma yayi wani lullubi da aka lullube wata alama da aka gina domin tunawa da waɗanda har-haren ya shafa haka kuma daga ƙarshe jama'a da dama sun musu addu'o'i da fatan Allah ya kiyaye faruwar sa a gaba. Wani zunguraren jirgin yakin sojan Amurka yayi shawagi ya kewaye a sararin samaniyar Koriya ta kudu ta bangaren kan iyaka a yau Lahadi a matsayin wani martanin gargadi game da gwajin makamin nukiliyar Koriya ta Arewa da ta yi kwanan nan. Babban jirgin yakin Amurka din samfurin B-52 da yake daukar makamin nukiliya zai yayi shawagi ne daidai sansanin sojan sama da ya tashi na Osan Air Base wanda yake tazarar kimanin kilomita 72 katal daga kudancin iyakar kasashen biyu na Koriya ta Kudu da ta Arewa inda daga baya jirgin ya juya ya koma inda ya fito tare da wasu jiragen yaki masu mugun gudu suna mara masa baya na kasar Amurka da Koriya ta Kudu ne haka kuma komandan kula da rundunar sojojin ruwan Amurka a bangaren Admiral Harbi Harris ya fitar da sanarwa cewa wannan shawagi na gargadi ne sannan kuma yana nuna yadda Amurka take kai da fata a maganar taimakawa kasashen da suke kawance da ita kamar su Koriya ta Kudu da Japan da kuma kare duk wata iyaka ko kuma cikin lardin Amurka. Daga ƙarshe fitaccen mai fina-finan Amurkan nan dan kuma wasan kwaikwayon nan Shimpen ya sami ganawa da babban mai fataucin miyagun kwayoyin nan Jacqueline Alchapo Guzman a Mexico ɗan watanni kafin a sake kama shi bayan tsirewarsa daga gidan wakafi. Ya kuma manna hirar tasu a shafin mujallar Rolling Stone a jiya Asabar kwana ɗaya rak bayan sake tafke Guzman da jami'an Mexico suka yi a shekarun jiya. Alchapo ne ya sa kansa ya kuma yi hirar da shi Mr. Sin inda cikin alfahari ya bayyana masa cewa ni ne nafi kowa safarar miyagun kwayoyi a duniya wanda kuma suka hada da dukkanin nau'o'in hudar iblis da ganyen wuyuyi ina da jiragen ruwa da na sama da treloli da suke safara suke kuma shiga da kayayyaki na lungu-lungu inda ake bukata. Ya kara da cewa ko shakka babu kasuwar miyagun kwayoyi tana kara bunkasa wanda hakan yake ja masa ciniki ba dan kadan ba. Wannan dai shine karo na biyu da ya tsere a cikin shekaru 14 daga gidan wakafi.
Labarin duniyar kina ka saurara daga VOA. Tumadalla, an jima da mu ji yadda ake ciki game da zaben gwamnati jihar Bayelsa, to amma bari mu faro daga jamhuriyar Kamaru inda sojoji da ƴan sanda suka killace wata unguwar Hausawa a birnin Yaounde bayan zanga-zangar da matasa suke yi kan kashe wani dan uwansu. Ga Muhammad Awal Garba.
A unguwar Hausawa Fikitiri a babban birnin kasar jamhuriyar Kamaru Yaounde an samu wani tashin hankali a tsakanin matasan unguwar da jami'an tsaro sanadiyan bindige wani yaro matashi da aka yi mai kimanin shekaru 22 wanda wani dan sanda ya harbe shi a kafansa bayan an kai matashin asibitin babban birnin Yaounde ne sai ya ce gagarinku. Daga nan ne bayan an binne shi sai matasan suka harzuka kuma suka barzama caji ofisin ƴan sanda wanda yake unguwar ta briketeri da zumman za su kona charge office din amma hakan bai yiwu ba bayan lokaci ne sai ƴan sanda da sojoji suka kewaye unguwar ta briketeri suna kama jama'a a halin yanzu yanda nake hada wannan rahoton an cike al'umma sama da 300 domin yi musu binciken kwakwaf kuma jami'an tsaron sun yi wa anguwar Hausawan kawanya ba shiga ba fita na zanta da wani matashi wanda ya nemi in saka yi sunan sa domin matsalan tsaro ga irin yanda hirin mu ta kaya
wato ko ni dan sanda da ya harbe wani yaro akan cewa shine barawo a halin ba shi bane daga baya da suka gano cewa ba shi bane suka kai shi asibiti shi aka yi banza da shi har yaro ya cika to yanzu wannan bacin rai ne ƴan anguwa suka tashi suka je kasuwan makulo suna ta fashe-fashe ƴan sanda ma sun zo har sun harba bindiga ma sama duk ba wanda ya wace to amma yanzu gashi sojoji sun rufe mu a cikin anguwa har sun suna yi mana kage ma wai mu ƴan boko haramun ne
to yanzu kana ganin wannan mashi da kuke yi a zai biya muku bukata ko domin gwamnati ta saurare ku
eh in Allah ya daka gwamnati za ta saurare mu saboda gwamnati sun dago cewa wannan yaron da aka kashe ba shi bane barawo
na nemi jin ta bakin sarkin unguwan abin ya ki cintira amma na samu wani na hannun daman sa yayin mun karin bayani kamar haka
inshallah zan ba sarki shine wannan nuna wato kaman bace rai da yayin nuna da kuma kishi cewa an kama kannansu da ƴaƴansu da kuma wanda jide aka kama cikin anguwa ai ba Hausa kada aka ba an kama dukkan mutanen anguwa ne to wannan yana da kyau abin da ya nuna a matsayin sa na shugaba ya ci gaba da irin wannan saboda jawo darajar mukaminsa da kuma darajar jama'arsa
na tambayi ko fursan da magaji ko ya yake ganin irin wannan kewaye anguwan Hausa wanda suka yi
mu ma ba mu ji dadin shi ba mu dai fatan gwamnati ta samu dabarun ta domin a samu asasan ta tsakanin mutanen anguwa da kuma mu ƴan sanda zamu ci gaba da zama a wannan anguwa sai komai ya lafa domin ka san sun tashi gadangadan sun zo ha ofishin mu sun nemi konawa
a halin yanzu dai jama'an anguwan sun turuwa akan titunan birnin Yaounde suna nuna alherin su na kashe wannan yaro da aka yi wanda bai ji ba bai gani ba domin ba shi ake nema ba da ma neman a sako al'umman da aka kama a garkame su a caji ofis daban-daban na birnin Yaounde wannan lamari dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru ba ta bukatan irin sa domin kar garin tono allura a tono garma kan haka ne na tambayi wani mai fashin baki na sha'anin gudanar da mikin kasar ta jamhuriyar Kamaru Alhaji Suleiman Dada ga irin bayanin da ya mini
su ne suke nema su sa masa hannu ba ai nasara ta wancan shashin ba to yanzu ake neman a zo a cimma buri anan a kusa da shugaban kasa saboda ba yanda za su yi su iso nan yanzu to sun yi so me suke so
to musulmi kake zargi ko kuma ainihin wato jami'an tsaro da suka bindige wannan yaro
jami'an tsaro to ina me aka gani da aka abun nan ai ko da an gani ba za zo a takurawa mutane ba sai a kiyaye saboda wannan ta da zaune tsaye ne
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
To ga da Awal a jihar Bayelsa dake kudancin Najeriya har yanzu ana jiran sakamakon zaben gwamnan da aka kammala a jiya Asabar
Kawo yanzu dai ana ci gaba da dakon yadda sakamakon zabe zai kaya a jihar Bayelsa karamar hukuma daya tilo da ta rage wato karamar hukumar Ije ta Kudu wadda ake ta tashi tashin hankula shi wannan zabe na raba gardama ne tsakanin Siriyaki Dixon na PDP da kuma Timifiri Silva na APC jihar Bayelsa na da yawan kananan hukumomi 8 yayin da hukumar zabe ta amince da sakamakon zabe na kananan hukumomi 7 ko da yake dai shi wannan zabe din an yi ta tashi tashin hankula da yayi sanadiyar rasa rayuka da jikkata ga ma abinda ƴan jihar ta Bayelsa ke fadi
Philips Richard Oruba Boys bane I believe and the problem really lies on the two candidates which is Silva and Dixon
yana cewa ne sunana Mr. Philips Richard abinda na fahimta wannan matsalar tashi tashin hankula ƴan takara biyu ne ke haifar da ita wato Silva na APC da kuma Dixon na PDP kuma su ne ke da 'yan bindiga da kuma 'yan bangar siyasa da ke tada hankulan jama'a a ko ina an rasa rayuka da duki kiyoyi masu yawa. Gaskiya irin wannan yanayi ba kyau, kamata yayi a ce su fahimci juna. Idan aka ce ga wanda ya ci zabe, ita kuwa wannan tace.
Yes, we are starting to change now because where we did now, no business, we the same market, no market, nothing. But we need change.
Tana cewa ne a gaskiya jihar Bayelsa muna bukatar canji. A halin yanzu mu da muke yan kasuwa, babu kasuwa dai, haka muna bukatar canji. Wannan shi ma dan jihar Bayelsa ne, kuma yayi tsokaci kan zaben da ya gudana, yace.
My name is Terry Igbe. We were expecting credible mandate from General Muhammadu Buhari.
Yace mun tsammaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai sa baki ayi abin da ya kamata. Gashi bayan an soke zaben da aka yi, sai gashi kuma an yi sabon zabe. Muna jiran sakamakon zaben. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Yenagoa, jihar Bayelsa, Najeriya.
To Allah ya kyauta ga da Lamido na Sakkwato. Dubban yan gudun hijirar da aka kona musu gidaje a yankin kudancin jihar Taraba sun koka da irin rikon sakainar kashin da suka ce gwamnati tana musu.
Jiya fa ga yanyan nan kuma bai ciwa ba, yi ba bai ta ba.
Ka muke mamaki ko mu ta fidda mu jihar ne ko kuma muna na jihar ba mu shina ba. Saboda rashin taimaka mana, ko da su dai gwamnati zo ya duba mu bai taba yi ba. To wannan abu shine ke ba mu mamaki da gwamnatin jihar Taraba.
Allah a kawo mana tallafin ayi a kasar Ukari, a taimake mu zuwa akwana gabace daya.
Wasu yan gudun hijira kenan da rikicin Ukari raba da gidaje, inda yanzu ma suka warwatsu a cike da kuma wajen jihar Taraba. Su dai wadannan yan gudun hijiran na ma zargin gwamnatin jihar da nuna musu shakulatin bangaro game da halin da suke ciki a yanzu, wanda don haka ne ma suka mika kokumbarar su ga shugaba Buhari da aka yi musu dauki. Alhaji Ali Shehu na asalin garin Ukari ne ya ma bayyana min halin da suke cikin.
Yaran mu ba su makaranta, yaran mu muna cikin matsala, abinda za a ci ma zama hatsari. Mu ba mu ji daɗin irin rikon da gwamnatin Taraba ta yi mana ba. Ta ɗauke mu kamar mu ba mutane bane, kamar mu ba ƴan Najeriya bane, kuma ba ƴan Taraba bane, ba mu sani ba. Domin mu ɗin nan ta zo ta turo kwamiti, an zo an yi zama da mu a kwatas, mun tara jama'a sama da 10,000 jama'a da suka haɗo a wurin, kowa sani. Yawancin mu ba mu da gidaje, an kona gidanmu, an rusa gidajen mu, za mu je mu zauna a ina ne. Daga lokacin zuwa yanzu an yi fada kusan 7 ko 6 lokacin da aka zo aka yi magana. Saboda haka mu muna ganin yaudara ne kawai, ba gaskiya a ciki. Fatan da muke nema shine, mu muna neman gwamnati, ainihin gwamnatin tarayya, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba wannan al'amarin da yake cikin Ukari. Ya san Ukari, shi ba bakon Ukari bane, ya sani. Saboda haka muna kira shugaban kasa ya sa ido akan abubuwa da ya faru da mu, a taimaka mana yara da suke zaune kara zube ba makaranta, mu samu yaran mu su je makaranta, mu samu mu koma muhallin mu, domin duk abin da muke mu ma muna so mu koma inda muke. Saboda haka mu kukan da muke kenan.
To ko me yasa yan gudun hijiran ba sa son komawa? Yanzu ganin cewa hankula sun fara kwantawa, gare ta bakin daya daga cikin shugabannin yan gudun hijiran.
Sunana Alhaji Ahmadu Saluwe, mataimakin shugaba na yan gudun hijira daga Ukari zuwa Mutumbiyo. An yi fada daya har 10 babin da aka yi. Zaman lafiya shi ne muke so. Mun je mun fara aikin gidajenmu a Ukari da za mu koma. Ni din nan da nake magana da kai, na je na fara aikin gidana amma an ji an rusa. To kaga wannan har yanzu ba halaman zaman lafiya, kuma duk abubuwan da ake ba abu ɗaya wanda gwamnati ta yi a kai game da wannan abubuwa da ke faruwa, da kisa da ƙona gidaje da kwashe dukiya da duk abubuwan da ake ba ɗaya abin da muka ga gwamnati ta yi mana kai.
To sai dai kuma na ta ɓangaren gwamnatin jihar Taraba ta ce tana ma sane da halin da waɗannan ƴan gudun hijira ke ciki a yanzu, kuma tuni ita ma ta mika gwagwarar ta ga gwamnatin tarayya domin neman ɗauki. Mista Novalga Dan Habu da ke zama babban sakataren hukumar ba da agaji ta Taraba ya ko bai na ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke yi game da ƴan gudun hijiran Ukarin.
Ita gwamnatin Taraba ta ɗauki kyakkyawan mataka a kan wannan abubuwa. Ai aka samu fallen detailed reports ma inda IDPs nan suke a kwana local government. Jiya muka gama report nan, an kai ma gwamna don zai wuce su zuwa Abuja yau. Idan Allah ya yarda za a samu taimako sosai. Haka ina roƙon yan gudun hijira su kara hakuri, su daɗa kara hakuri domin ita federal government ta doke matakai mai kyau. Idan Allah ya yarda za a samu taimako wanda zai kawo masu soki duka.
Shi dai wannan rikici yanzu haka ma ya mai da wasu yankunan kudancin jihar Taraban tamkar Kufayi, wanda kuma da alamun za a ɗau lokaci kafin lamura su koma daidai. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To ma da lakada amince, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Bishara da kuma fatar an shekarar lafiya. Wani abu da ya zama sara a shiga sabuwar shekara shine kudurori da jama'a sukan yi da nufin cimma gurori daban-daban. Ta haka wannan shirin ya gayyaci Dr. Bulus Galadima, wani mai kula da harkokin matasa da kuma ganin ci gaban su. Ga abin da yake cewa dangane da shiga sabuwar shekara da wani kuduri.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa cikin wannan shirin. Idan muka zo lokaci makamancin haka, ya kamata mu gode wa Ubangiji Mahalicci domin ya bar mu da rai. Dukanmu da muke sauraro mun san wani ko wata wadda suke tare da mu a farkon shekarar nan, amma ba su nan tare da mu yanzu, sun riga mu gidan gaskiya. Ga mu nan, Allah ya bar mu da rai har ya zuwa ƙarshen shekarar nan. Ƙarshen shekara lokaci ne mai ma'ana matuka, lokaci ne da muka tunani game da rayuwarmu, mukan ga kasawarmu. Idan muka gani, mukan yi kuduri game da yadda za mu sake sabon lale. Da Turanci mukan ce muna New Year's Resolutions. Mu yi kudurin canjin da za mu yi cikin wannan shekaran. Barbarin tambaye ka, ko kuma tambaye ki, wani kuduri ka yi bana, wani kuduri kika yi bana? Yawancin mu mukan manta bayan sati biyu ko uku, dan ma ya kai kenan. Bulus manzo ya yi wani magana cikin Filibiya sura uku aya 12 zuwa 14 da ma'ana matuka game da yin kudurin rayuwa. Ya ce, ba cewa na riga na kai waɗannan ba ne, ko kuma na zama kamalalle, a'a, sai dai ina racewa in rike abin nan da Almasihu ma ya rike ni saboda shi. Ya ɗan uwa, ban ɗauka a kan cewa na riga na kai ba, amma guda ɗaya kam ina yi, ina mantawa da abin da ke baya, ina kutsawa zuwa ga abin da yake gaba, ina nacewa ba gaba zuwa manufan nan, domin in samu ladar kiran nan zuwa sama da Allah ya yi mini ta wurin Almasihu Yesu. Na gani wannan magana da manzo Bulus ya yi yana da ma'ana matuka. Ina jin zai taimake mu idan muna tunanin kudurin rayuwa. Cikin tunaninsa, bare dan ba da waɗansu shawarwari game da yin kudari cikin shekaran nan da za mu shiga. Na farko, wane canji ya kamata in yi game da rayuwata? Ya kamata in yi addu'a in tambayi Ubangiji, me yiwuwa kudurin da zan yi, canjin da zan yi cikin rayuwata zai shafi wasu abubuwa kudari game da rayuwata ruhaniya, ko kuma kudari ta jiki? Ana misalin zancen lafiya ta ne yuwa zan yi tunanin cewa bana zan fara gudu na motsa jiki me yuwa zai zama kuduri game da ilimi ko kuduri game da arziki da dai sauransu ya kamata kudurin da zan yi din nan bai kamata ya zama sabili da kaina kawai ba shawara na biyu shine wani kuduri nake son game da iyali na game da matata ko kuma mai gida ko yara ko dangi akwai abubuwa ababai da yawa da ya kamata mu canja game da rayuwa mu game da yadda muke rayuwa da iyalanmu abu na uku shine wani kuduri kike son ki game da ikkilisiya da kike zuwa ana misali zan yi kuduri game da ƙara bada kaina ne ko kuma ƙara bayarwa da dai sauransu abu na hudu wani kuduri nake son in yi game da aiki na zuwa aiki mai yiwuwa akan lokaci ne ko kuma ƙara aminci cikin aiki da dai sauransu abu na biyar shine wani kuduri kike son ki game da anguwanki ko gari ko jiha ko ƙasa gabaki daya a cikin duka waɗannan shawarwari ga wasu abubuwa mai yiwuwa da zamu bada hankali gare su mu yi tunanin su kada mu yi kuduri ko kuma mu yi babban buri a kan abin da zamu yi mu yi babban buri da ba za mu iya cikawa ba yi addu'a mu dogara ga Ubangiji game da alkawaran da zamu dauka su zama abin da zamu dogara gare shi domin ya bamu nasara na fatan waɗannan shawarwarin za su taimake mu cikin tunanin kudirin da za mu yi cikin wannan sabon shekaran. Allah ya kai mu sabon shekara lafiya ya kuma taimake mu mu cika sabon shekaran nan cikin nufinsa fiye da yadda muka yi a shekaran da ya wuce. Amin summa amin.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Bulus Galadima Alheri ke muku fata alheri. Shalom.
Ta gaida Grace masu sauraro kafin mu kammala shirin namu na wannan yammaci ga Usman ya kuma zai karanto mana labaran duniya amma a takaice.
To an gaida Malam Ibrahim. Watanni biyu kenan da aka tabbatar da kasar Saliyo a matsayin wacce ta dakile cutar Ebola mai kisa. To sai dai mafi yawancin waɗanda suka warke daga cutar sun koka game da cewa ba su sami isasshen taimakon da za su sake gina rayuwarsu da shi ba. Jama'ar da suka koka sun koka ne a lokacin taron wata ƙungiyarsu na waɗanda suka kubuta daga cutar ta Ebola inda suka yi a Freetown babban birnin ƙasar. Duk dai wanda ya warke akan bashi abin hasafi da ya hada da buhun shinkafa da katifar kwanciya da kuɗi kimanin dala Amurka 70 wanda suka ce har yanzu shiru suke ji. Kasar Pakistan ta shirya karɓar bakuncin zaman tattaunawar zaman lafiyar Afghanistan da za su yi a fuskoki hudu tattaunawar da za ta hada da ita Afghanistan din da kasar Sin da kuma Amurka a matsayin masu shiga tsakani. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan Ahmad Saqib shine ya fada a jiya Asabar yace wakilan tattaunawar za su taru ne a Islamabad inda za su tattauna matakan da za a bi domin kawo zaman lafiya a tsakani. Haka kuma dubban mutane ne suka taru a yau Lahadi a birnin Paris na kasar Faransa don tunawa da munanan har-haren da aka kai a cikin kasar wanda 'yan bindiga suka kai bisa ikirarin jihadi akan mujallar nan ta Charlie Hebdo wanda ta yi batanci ga musulmi. Sannan kuma aka kai hari wata kasuwar Yahuda aka hallaka mutane akalla 17.
Masu sauraro da takardun labaran muka zo ga ƙarshen shirma a wannan lokaci sai kuma gobe da safe don Allah kai mu za ku ji mu da shirin ciki da gaskiya inda za mu fara tabo bambancin bangaranci da na addini da ake zargin cewa yanzu ya zama tamkar al'ada a cikin rundunar 'yan sandan Najeriya. Kafin mu yi bankwana ga dimbin gaisuwar sashi Hausa na murya Amurka zuwa ga Alhaji Ahmadu Masumiya tare da Alhaji Ya Ujuwara, sai Sani Muhammad Chindo da Malam Lawal dukkansu unguwar Karofi a Bauchi Yakubu, da fatan kuna nan lafiya. Yanzu kuwa madadin saura abokan aiki musamman Usman Kabara da Kalib Geta Chiu Ibrahim Alfahamid ke cewa mu huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.